أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوة مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai shine ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa, a wannan yammaci na Asabar, wanda yau 3 ga watan Ramadan, hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace da 25 ga watan 3 miladiya 2023, wanda muna cikin tafsirin suratul Zukhur. Wannan ayoyi da malam ya karanto mun so masu ajiya lokaci mana hadinsa. Allah subhanahu wataala shine yake hikaito mana miyagun halaye na mushrikan Qurayshawa, na yin watsi da gaskiya da kuma rashin bata haɗin kai da rashin karɓar umarnin Allah subhanahu wa ta'ala na su yi imani da shi, su sallama masa. Suke cewa me ya hana saukar da wannan alqur'ani ga wani daga cikin mutane, manya-manyan mutane na wayannan birane guda biyu, shine Taif da kuma Makka. Allah subhanahu wa ta'ala ya kalubalance su, yake cewa shin su ne suke rarraba jin kan Ubangijinka, ma'ana kenan su ne masu haƙƙin su ba da shawaran a ba da annabta ga inda su suke ganin ya dace? To al'amarin ba haka bane ba. Allah sai ce mu ne muka rarraba masu arzikinsu a rayuwar duniya, kuma muka fifita sashe akan sashe da darajoji, domin waɗansu su riƙe waɗansu a matsayin masu hidima da kuma laborori. A nan muka tsaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana cewa a rayuwar duniya ya fifita sashen mutane akan sashe. Wannan fiko, kamar yadda muka faɗa tun ajiya, bai taƙaitu akan abin da ya shafi arziki kadai na kuɗi ko na kadarori ba, hatta abin da ya shafi baiwoyi na jikin ɗan adam, za ka ga Allah ya fifita waɗansu akan wasu. Wani ya fi wani cikakken hankali, wani ya fi wani basira, wani ya fi wani haƙuri, wani ya fi wani hangen nesa, wani ya fi wani sanin ya kamata. Za ka iya ganin uba da ɗa tazarar shekaru ba sai an faɗa maka ba, inda aka ce wannan uba ne, wannan ɗa ne, amma za ka ga Allah ya fifici ɗan da waɗansu abubuwa na khasa'is na ɗan adam sama da mahaifin. Za ka iya ganin wani ɗan ya fi mahaifinsa hangen nesa, ya fi shi nutsuwa, ya kuma fi shi kaifin hankali, tare da cewa uban shi ne sababin zuwansa duniya. Da a ce abun a hannun ɗan adam yake, to uban ya kamata ya fi ɗan hankali, uban ya kamata ya fi ɗan hangen nesa. Amma so da dama za ka iya ganin cewa waɗansu ‘ya’yan sune suke saita iyayensu akan rayuwa. Abinda Bahaushe yakan ce, wai abinda babba ya hango daga zaune, yaro ko da ya hau giginya ko rimi ba zai iya hango shi ba, to wannan ba a koda yaushe bane. Akwai abinda ya zama gogayya ce ta rayuwa, shekaru gwagwarma take isa mutum ya san wannan, to wannan musallam ne mai shekaru zai san wannan kafin mai karancin shekaru. To amma abinda ya zama mauhiba ce ilahiya, wata baiwa ce da Allah yakan ba dan adam, to zaka iya ganin dan yakan fi uban, yanzu zaka iya ganin ta fuskan basira da fahimta. Akwai yaran da shi inda zaka dora masa shafi daya a wuni na Alkur'ani zai iya haddacewa, gobe ma ya haddace wani sabon shafi. To wala Allah mahaifinsa a lokacin da yake wannan matsayin na kuruciya, shi ko rabin shafi ba zai iya haddacewa ba, ko kuma da za a yi masa dukan duniya ba zai iya ba, domin iya basirar da Allah ya bashi kenan. Amma yanzu ga ɗansa ya fi shi basira da ƙwaƙwalwa. Kai wani ma za ka iya ganin cewa da shekarun, amma ya fi mai ƙananan shekaru basira da ƙwaƙwalwa. Domin ni na ga wanda sai da ya kai matsayin dakta a boko, sannan kuma ya zo ya sa hadda Alkur'ani a gaba, ya haddace Alkur'ani kyakkyawar harda, bar yanzu ma za ka yana karatu da qira'atul ashara. To kaga inda shekaru za su hana, sai ka ce duk wanda ya kai matsayin dakta a karatun boko da wahala ya iya wani abu na ku zo ku gani a ɓangaren Alkur'ani. To wani kuma za ka ga cewa an tafi da shi gaba, ya je ya yi shekaru da shekaru, ya ci gajala, ya ci gasashen tuwo, ya ci ƙanzo, to amma dai sai dai ta'abbudan an ɗan samu nasalla haka za a dawo. Kuma duk wani dabara da za a yi na koyar da shi an yi, Allah bai ba shi basirar ba. To haka nan ƙarfin jiki, za ka ga wani Allah ya ba shi ƙarfin jiki sama da wani, abinda wani zai yi shi kaɗai, wani Allah sai mutum uku za su iya haɗuwa su yi wannan abin, wani sai mutum biyu za su iya. To haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta haƙuri, za ka ga wani yana da haƙuri, haƙuri mai yawan gaske, kafin a ga fushinsa, kafin a ga hasalarsa sai an daɗe. Wani kuma yadda ka san ka taɓo jelar kububuwa ko ganshiƙa, ɗan abu kaɗan sai ka ga ya yi ku, da ƙyar za a iya ba shi haƙuri. Kuma ƙila wancan ɗan wannan ne, don a nuna cewa wannan shiri ne na Allah, haka Allah ya wannan fikon. Kuma duk ƙoƙarinka ba za ka iya kaiwa ga abin da Allah bai baka ba. To malamai suka ce, to wannan baiwa ce da Allah yakan yi wa ‘yan adam. To amma kuma su wannan baiwoyin, akwai kuma yadda za a zo a ci gajiyarsu. Duk yadda Allah zai ba mutane basira da hazaƙa da ƙwaƙwale, to kuma sai sun aiwatar da wannan sannan su iya cin moriyar wannan abin a rayuwar duniya. Yanzu za ka iya ganin waɗansu ƙasashe ma wanda ba na musulmi ba, aiki suke tukuru ba dare ba rana a wajen gina duniyarsu, kuma Allah sai ya ba su sa'a duniyar tasu ta gino, domin ba su san kashi ba, ba su san san jiki ba, ba su san kasala ko ragartaka ba. To Allah ya tsara ita duniya, duk wanda suka tsaya suka gina ta da basirar da Allah ya ba su, da ƙwaƙwale da hangen nesa, to su ne za su ci gajiyar wannan baiwar. Su kuma wanda Allah ba wannan basira ba su yi amfani da ita ba, suka zamo kasalallu, ragwaye, masu son bilis, masu son jiki, to wannan baiwa za ta tafi a banza, ba su more ta ba. Saboda haka kenan ashe duk baiwar da Allah ya baka, to kuma sai ka yi ƙoƙarin yadda za ka ci gajiyarta. Yanzu za ka ga wani mutum mai basira ne ba taɓa sa ba, da zai zo ka ba shi aya goma ka tsare shi a cikin minti 30, wallahi zai haddace su. To amma kuma sai ka ga bai haddace Alkur'ani ba, saboda kasalalle ne, saboda rago ne, saboda mai son jiki ne, shi bai yadda ya wahala a wajen neman alkhairi ba. Sai ka ga wani basirar sa bata ƙarasa tasa ba, amma ya haddace abubuwa masu amfani a rayuwa. To saboda haka kenan wannan khasa'is da baiwoyi da Allah ya yi ma ‘yan adam ta fuskan basira da hankali da tunani wanda yake mai zurfi, sai mutum kuma ya yi ƙoƙari sannan ya yi cin gajiyar wannan abin. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa mun fifita sashensu akan sashi da darajoji liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya domin ya zamo wayansu sun riki wayansu a matsayin leburori a matsayin masu hidima wasu malamai suka ce a wannan gabar zaka iya ganin mutum mai rauni ne a jiki amma kakkarfa da abinda Allah ya bashi na ajibinsa wani kuma kakkarfa ne a jiki amma mai rauni ta fuskar rayuwa to sai kaga cewa shi wancan mai rauni da Allah ya bashi abin duniya ya zamo mai karfi ta hanyar cimma muradinsa da abinda Allah ya bashi za ku iya ganin wani kila magurgu ne ga baki dai bashi da kafafuwa ba zai iya tafiya ba wani kuma kila makabo ne baya gani wani hannu ɗaya gare shi wani ainihin zai zamo ba baya ji to amma kuma Allah ya bashi dukiya mai yawa da wannan zaka ga masu cikakkiyar lafiya sun zamo yaransa kaga masu jini a jika masu karfi sun zamo leburorinsa shi yanzu a yadda Allah ya yi yanayin jikinsa inda daga bansu zai iya wa biya wa kansa bukata ba zai iya ba domin wani kamar yadda nace zaka ma bai da kafafuwa to amma kudin nan da Allah ya bashi sun zamo kafafuwansa karfafa sun ma bina mai kafafuwa na yau da kullum wani ba shi da ido amma kudin nan sun zamo idanuwansa masu gani garai inda ba ka iya ganowa shi zai iya ganowa saboda abin da Allah ya hore masa to kaga wannan ni'ima ce Allah ya bayinsa wani rarrauna a jiki amma Allah sai ya karfafa shi da wani abu wanda in ba dan shi ba to ya shiga matsala ya shiga wahala wacce take Allah kadai ya san iyakarta to Allah subhanahu wataala sai ya ce wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un to amma jin kan ubangijinka shine mafi alkhairi sama da abin da suke tarawa idan mun kalli farkon wancan aya ahum yaqsimuna rahmata rabbik ana maganan annabta cewa annabtan nan ba su ne suke da alakin raba ta ba ko ba da shawara a ba wani ko a hana wani Allah shi ke bantu da wannan to kuma sai ya karasa da cewa wa rahmatu rabbika to amma kuma jin kan ubangijinka mun sha fada cewa na kira idan akai idafata zuwa ga ma'arifa to tana gamewa ga baki daya nan cewa wa rahmatu rabbika bai ke banci abinda ya shafi annabta kadai ba duk wani abinda ya zamo rahama ce ta Allah subhanahu wataala to wannan shine mafi alkhairi sama da abinda suke tarawa na farko sai mu ce annabta duk abinda Allah subhanahu wataala zai ba dan adam a duniya to ba zai kai darajar annabta ba duk wani matsayi da Allah zai baka to ba zai kai matsayin a ce wani annabi bane shi yasa ita annabta ba iya samun ta saboda yawan ibada saboda ijtihadi saboda kokari inda zaka ce zaka yi azumi iya rayuwarka ba zaka sha ruwa ba sannan ba zaka taba yin murmushi ba sannan kullun qiyamul layli kullun karatun alqur'ani mai dukiya ne kai kullun ciyarwa to ba za ka iya samun annabta ba saboda an riga an rufe ta ijtihadi bai iya sawa a same ta to ashe kenan anan wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un to sannan kuma har yanzu rahama da Allah zai iya yi maka kai a jikinka ta fi alkhairi sama da dukkan abin da zaka tara kuma kai ma shaida ne a bisa haka alal misali yanzu da za a ce an rasau wa dan adam da idanuwa baya gani a ce kuma duk kudin jahannan nasa ne ga baki daya a ce to in ka yi daka bada wannan kudin a yi maka magani ganin ka ya dawo ko kuma baya jin magana ga baki daya amma yana da biliyan daya kuma shi kenan a ce to in ka yi daka bada wannan biliyan daya a yi maka kokari a yi maka magani jin ka ya dawo don Allah kuna jin zai yadda ko ba zai yadda ba da gudu zai yadda kai ba ma wannan ba kamar yadda na sha buga misali yanzu a ce kana da kudi miliyan 2 kuma amma yanzu ga bawali ya kama ka kana so kai ya ki fitowa likita ya ce to kudin da zaka bada bawalin kai fito shine miliyan 2 don Allah kana bukatar shawara ba wata shawara kai tsaye zaka ce ni kawo account number tunda ba cash haka ne ko ba haka bane ba sab kaga yanzu wannan jin kai ne Allah ya ma ka ji fitsari ka je ka tsuguna ya fito rahama ce jin kai ne to kuma kaga ya fi alheri sama da abin nan da ka tara na kudi to wannan misali na buga duk wani abin da Allah zai maka na jin kai na jikinka ballantana kuma uwa uba a ce hankali wanda shine dan adam da a ce mutum zai rasa hankali kuma a ce a zo a yi shawara da shi a dan bashi dama duk da ba hankalin amma ya fahimci cewa duk abin da ya mallaka idan zai bada za a dawo masa da hankali ba zai shawara da kowa ba zai bada wannan abin to kaga wannan ya nuna ashe abun bai takaitu akan abin da ya shafi annabta kadai ba to sannan kuma uwa uba a je lahira jin kai na Allah mafi kololuwa shine ainihin aljanna Allah subhanahu wataala yana cewa wa amman ladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun wanda ya zama fuskokin su sun yi haske sun yi fari fa fi rahmatillah mene rahmatullah anan aljanna kaga shirin aljanna ta fi duk abin da yake duniyan nan gabaki daya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga cikin abinda ya faɗa na hadisansa yace mutumin da yafi kowa kan gare mu Allah da kafirce mu Allah kuma gashi shine mafi dukiya ranar tashin alkiyama za a tsoma shi a cikin wuta kaman kace sakan daya a fitar da shi a ce yanzu da duk abin da yake duniyan nan naka ne a ce ka bayar ya zama an saka ka aljanna ba ai maka azaba ba za ka bayar yace wallahi zai bayar Allah subhanahu wataala ce to mun ne bi abin da bai kai wannan ba ka kiya shine ka kadaita ne kada ka hada kowa da ni sannan manzo alaihi salatu wassalam yake ta lokacin da Allah ya halicci aljanna yake ce mata anti rahmati arhamu biki man asha ke jin kaina ne kuma ina jin kan wanda na ga dama a cikin bayina da ke to ashe kenan wa rahmatu rabbika ba zai takaita akan annabta ba zai zamo annabta lamba farko dan akan ta ake magana sannan ni'imomi da Allah ya yi maka sannan kuma abin da ya shafi aljanna domin duk abin da Allah zai ba dan adam a duniya to bai kai a ce a bashi aljanna ba duk abin da Allah zai baka a duniya inda ce duk dukiyar duniyan nan taka ce a kwatanta ta da aljanna to bata kai ba bal hadisi yana nuna cewa talakan yan aljanna wanda daga shi sai karshe aljannarsa ta fi ninki goman duniyan nan ba masallacin fada muke tafsiri muke magana ko garin dutse ba duniyan nan ninki goma talakan dan aljanna wanda daga shi shike nan kasa aljannarsa ta fi ninkin duniyan nan goma to duniya a bakin mai take a wajen Allah subhanahu wataala kenan wa rahmatu rabbika khairum mimma yasma'un jin kan Allah subhanahu wataala wanda zai yi maka ya zama cewa ma musulmi ne kai mai bin Allah ne kai Allah ya baka aljanna ya baka hankali ya baka kaza da kaza yafi duk abin da kake tarawa anan mai tafsiri yake cewa da Allah ya ce bal mata'atu haula yake ta almushrikin Allah yake cewa a'a mun ji yadda wayannan mushrikai dadi wa aba'ahum da iyayensu wa lam uatiluhum bil uquba ban yi musu gaggawa da uquba ba hatta ja'ahum al haqqu har gaskiya ta zo musu shine alqur'ani wa rasulun mubin da kuma wani manzo mai bayyana muradun Allah yace muzhirun lahum al ahkam al shar'iyyah mai bayyana musu hukuncin shari'a وهو محمد صلى الله عليه واله وسلم شيني منزو سيرا دا امينتن الله سبحانه تبتا ا غاري شي ولما جاءهم الحق ياين دا غسكيان نان تزو مسو شيني القران فبدل الايمان به تو امامدين سي ايماني دا شي والتمسك به دا كوما ريكو دا شي تو امايمكون هكا اخذوا بالطعن فيه sai suka ci gaba da sukan alqur'ani da batanci a kansa da shafa masa bakin fenti li yasuddu an-nasu anhu domin su kange mutane daga imani da alqur'ani. Kalu sai suka ce haza sihirun, suka ce wannan sihiri ne, dabo ne. Wa inna bihi kafirun, kuma mu masu kafir cewa ne dangane da shi. Wa kalu sai suka ce laula, me ya hana shi ne halla, me ya hana nuzila hadha alqur'an, me ya hana a saukar da wannan alqur'ani ala rajulin, ga wani mutum, min alqaryatayn, daga cikin wannan manyan garuruwa guda biyu, yace min ihdal qaryatayn, daga dayan alqaryatu guda biyu, makkata wa ta'if, shine makka da kuma ta'if. Shi wannan mutum azimin ya zamo mai daraja, ai kal walid ibn al-mughira, kaman walid dan mughira bi makka, a garin makka, urwat ibn mas'ud al-thaqafi bi ta'if, da kuma urwa dan mas'ud al-thaqafi a garin ta'if. قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك شن سوني سكي للرب جنك أبنجي بالنبوة تهنيم بعد أن نبتع نحن قسمنا بينهم معيشتهم موني مكرب أرزكينسو أتكانينسو في الحياة الدنيا ألاي والدنيا فجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقراء فقيرا muka sanya wasu suka zamo mawadata, wasu kuma suka zamo matalauta. Warafa ana ba'dahum, muka ɗaukaka sashen su bil gina da wadata, wal ilmi da ilimi, wal aqli da hankali, fawqa ba'din, sama da sashe darajatin, wato da darajoji, liyattakhidha ba'dahum, domin sashen su su rika, shine ce al ghaniyyu ghayruhu, mawadaci da waninsa su riki ba'adan wani sashe, shine alfaqir, wanda yake matalauci, wa da'if, da wanda yake rarrauna, su riki su sukhuriyan, shine yace musakharan fil amali lahu bil ujra, abun horewa ta fuskan yi masa aiki da za a bashi lada. Sai yace waliya'u lin nasabi, da aka ce sukhuriya, wannan ya'un domin wato dangantaka ne, a danganta wannan abin. Sai ke cewa wa qur'a bi kasri sini, kuma an karanta da yi masinun kasara. Wato in kun fahimci usulubin Imam Suyuti, duk in kun ji ya ce wa qur'a, to galibi ɗaya kira'an shadda ce, amma idan kuka ce wa fi qira'atin, to yana nufin qira'a ko dai saba'iyya ko ashariyya, ɗaya daga cikin bakwai mutawatirai ko kuma goma. Amma idan kun ji ya ce wa qur'a, to galibi yana nufin cewa qira'a ce shadda, wadda ba a karanta alqur'ani da ita ba. Ina fata an gane. To shine anan sai yake cewa wa qur'a, kuma an karanta a wata qira'a wacce bata inganta ba, bi kasri sin, da yi masinun kasara. Wato akwai sihiriyya da kuma sukhuriyya. Idan ba ku manta ba, a cikin suratul mu'minin ko al-mu'minun, yadda masu hafsu suka fi sabawa, suna cewa rabbana akhlaqahu fiha wa la tukallimun innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khayrur rahimin fattakhadtumuhum ko fattakhadtumuhum sikhriyan ko sukhriyan. Anan da malam Nafi'u, da malam Hamza, da malam Kisa'i, su kafin qurra'u sab'a sun karanta sukhriyan hatta an saukum dhikri wa kuntum minhum tadhahakun. Allah subhanahu wa ta'ala yake fadan halin da yan wuta za su samu kansu, da kuma irin abin da suka yi a duniya. Allah yake cewa innahu kana fariqun min ibadi, yadda lamarin ya kasance a rayuwar duniya, akwai wani yanki na bayina, yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khayrur rahimin, suna cewa ya ubangijinmu ka gafarta mana, ka ji kanmu, domin kai ne fiyayyen mai jin kai. Ma'ana mu'minai wanda suke bin Allah suna roƙon afuwarsa da rahamarsa. Fattakhadtumuhum sikhriyan, sai kuka rike su abin yi wa izgili. To shi a ce sikhriyan da kuma sukhriyan, duk zai dauki ma'anan ba'a ko kuma ainihin izgili amma kuma idan aka ce sukuriyan to ba zai dauki ma'anin izgili ba. Ina fata kuna ganewa. Shi yasa a waccan aya aka karanta da kira'a biyu, sikhriyan da kuma sukuriyan. Akwai ma a cikin suratu Sad ko suratu Dawud inda suke cewa malana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar attakhadnahum sukuriyan am zaghat anhum al-absar. Wato mushrikan Qurayshawa a duniya suna ganin sahabbai waɗansu gaunaye waɗansu ashararu, to sai suke ganin in ma wai akwai dan wuta da gaske ne to wai sahabbai ne za su fara shiga wutar, to sai suke ganin in ma har za su shiga su a matsayinsu na manyan mutane to sahabbai za su fara shiga a hadu a can. To shine Allah yake kawo mana kissar duk da abun bai zo ba, to amma duk abin da Allah zai yi sunansa tabbatacce. To shine sai suke cewa da suka shiga wuta sai suke cewa malana la nara rijalan, me ya faru gare mu ne ba ma ganin waɗansu mazaje, kunna na'udduhum min al-ashra wanda muke kidaya su a duniya a cikin ashararai marasa muhimmanci wanda ba san ciwon kansu ba. Attakhadnahum sukhriyan, to nan ma kun ga kira'a biyu, sikhriyan ko kuma sukhriyan, shin mun rike su ne a matsayin ababen izgili? Am zagat anhum al-absar, ma'ana shin da muka dauke su a matsayin ashararai mun fahimci kuskure ne shi yasa ban bugan su a wuta ba, ko kuma a sun shigo wutar da mun kasa ganin su ne? To shahidai sukhriyan da kuma sikhriyan, in ka ce sikhriyan ko sukhriyan duk zai dauki abin izgili da ba'a. To amma ita wannan ayar saboda ba'a nufin izgili ko ba'a, kawai ana nufin a riki waɗansu a matsayin laifuri ko masu hidima, shi yasa kira'a guda ɗaya ce. Ina fata an gane. Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, in ka ji wani ya ce sikhriya to sai dai kuskuren baki ko tuntuɓen harshe. To shi yasa nan da yake cewa wa quri'a bi kasri sin, an karanta da yi wa sinun kasara muka ce kira'a sai shadda wanda ba a aiki da ita. Sai ke cewa ya'ani Allah yana nufi a nan cewa anna cewa mu law sawwayna bainahum fi kulli al-ahwal, da mun daidaita mutane a cikin kowane hali, hankalinsu iri daya, ƙarfinsu iri daya, basirarsu iri daya, matsayinsu iri daya, kuɗin da aka ba su kowa iri daya, ba wanda yake wani arziki, a ce haka Allah ya yi mutane. Lam yakhdum ahaduhum ahadan, to ba wanda zai hidimta ma wani, ba wanda zai maka wanki da guga, ba wanda zai maka dako, ba wanda zai share maka kwatamin gidanka, babu wanda zai kwashe maka ba haya idan ta cika, sai dai ka je ka nemo garwa da wani abu ka kwashe kayan ka kai da kanka, tunda kuɗi kake ji shi ma kuɗi yake ji. In ka ce zo kwashe min ga 10,000 sai ce zo kwashe min nawa ga 20,000, to kaga an shiga wahala kuma kuɗi bai yi daɗi ba. To shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa mana wannan hikimar, yace wa lam yasir ahadun minhum musakharan lighairihi, masu tafsiri su gyara akwai musakharan, wa lam yasir ahadun minhum musakharan lighairihi, to da wani daga cikin su ba zai zamo abun horewa ga waninsa ba. Wa hina idin, to a wannan lokacin kuwa idan ya zamo kowa kuɗi gare shi, kowa matsayi gare shi, an yi kunnan doki, yufzi zalika ila kharabil alam, wannan zai bayu zuwa ga rushewar duniya ga baki daya. Wa fasadi halid dunya, sai halin duniya ya baci ga baki daya. Walakin sai dai fa anna zalika, Allah yake cewa mun yi wannan tsarin wani da shi wani babu, mun yi wannan tsarin ne li yastakhdima ba'dhum ba'dhan, domin wasu ya zama sun sa wasu su yi musu hidima. Fasakharna al-aghniya bi amwalihim, sai muka hore mawadata da dukiyoyinsu. Wal ujra al-fuqara bil amal, su ma waɗanda suke masu aikin kwalabo fakirai muka hore su da aiki. فيكون بعضهم سببا لمعاش بعض sai sashi ya zama sababin rayuwar dan uwansa ma'ana shi talaka ya zama sababin hutu ga mai kudi ta fuskar sauke masa ayyukan da ba zai iya ba shi ma mai kudi ya zama sababin kyakkyawar rayuwa ga talaka domin zai yi masa aiki ya dauko abun azihunsa ya zama ya bashi yace hadha bi malihi wa hadha bi amalihi wannan da dukiyarsa wannan kuma da aikin sa domin inda za a zo a ce kana da kudi ga su kudi ne a ajiye wanda ka tashi kana jin yunwa ka zo ka zagaya ka zagaya sai ka ga wani yana sai da biredi so rafa ya ɗaya biredi kai kuma yanzu ga naira dubun ka sabuwa ba ko kai ka ce kai mai biredi nawa ya ce wallahi ka ga shi 1000 ce kai ba irin wanda ke sai da 100 ba ne sai a 1000 zan sayar ma kawai kin ya ma shi kina in bai maka ba ka ga tafiya ta kowa ya tafi zaka sai malam ya ka saboda ka samu zaman lafiya ba wannan naira dubun zaka sa a baki kake ba dole dai abinci kake bukata kaga shi zai tafi da farin ciki ya samu kudi kai ma da farin ciki matsala ta tafi to wannan shine tsarin da Allah subhanahu wataala yayi shine malam yace wannan da dukiyarsa wannan da aikin sa fayaltaimu qiyamul alam sai tabbatar duniya ta cika cip cip kowa ya samu abin da yake so sai yace wa ra'amtu rabbika to amma ka sani cewa jin kan ubangijinka mai tafsiri yace ayil janna shine aljanna to anan kun san ya takaita kamar yanda muka ce abin bai ke bance aljanna ba ya hada da abubuwa da muka faɗa da ma wanda mun faɗa ba saboda ka jin kan ubangijinka khairun mimma yajma'un shine mafi alkhairi sama da abin da suke tarawa fi duniya a rayuwar duniya sai Allah subhanahu wataala ya ce
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين
الله سبحانه وتعالى سيساكي كاومن وتهكما ودى يسنن تاتا أرايوا دومين ألفان ومؤمنين مسلمين ونسكي بهم الله سبحانه وتعالى التي ولولا أن يكون الناس أمة واحدة إن بعد انكر متانيس الزمو أبو ليبا laja'anna liman yakfuru birrahman da mun sanya ga dukkan wanda ya kafirce mu Allah libyutihim suqufan min fidda musanya masu rufi ga gidajen su na azurfa wa ma'arija da kuma matattakala matakai irin na bene alaiha yadhharun wanda akai za su taka su tafi zuwa sama wa libyutihim abwaban kuma mu saka magidajensu waɗansu ƙofofi na musamman wasu ruran da kuma waɗansu gadaje na alfarma alaiha yattaki'un wanda suke kishingida a kai wa zukhrufan da kowace irin ƙawa da ado sai Allah ya ce wa in kullu zalika lama mata'ul hayatid dunya wannan bai kasance ba illa jin daɗi ne na rayuwar duniya والآخرة إن ربك للمتقين أما لا هنا أوجه أبنجيجنك إتتي تكي كسن سوى كما سجن سوران الله سبحانه وتعالى وأن آيوي كنت تدهن كليني كما تمن دزي زمو ينابين الله سبحانه وتعالى يغنش أتكي تلوشي غا قيام الليل غا قرنتين أبو أجيهو غا أزم النافلة غا فترة ga sada zumunci ga yunwa ga hali na kware ga tsun ma duk mutum zai iya samun kansa a cikin wannan to wani zai iya tambaya ya tambayi kansa shedan ya zuga shi wai shin kai fa ma akan daidai kake wani laifi kai wa Allah ya barka a haka ba ka ganin suwana suna fantamawa in an yi rashin sa'a a cikin kafirai yake zalla suna fantamawa shedan zai iya ce masa anya ku addinin nan naka na kwarai ne ka kalli waɗannan yanda suke jin dadin rayuwa to Allah subhanahu wataala sai ya faɗa mana dalili yace walaula an yakuna nasu in ba dan kada mutane su kasance ummatan wa'idatan su zama al'umma daya ba su zama gabaki daya sun karkata bangare daya shine bangaren kangare mu Allah laja'anna liman yakfur birrahman da mun sanya ga dukkan wanda ya kafirce mu Allah wato Allah subhanahu wataala da ya ga dama aran da sai ce liman yakfur billahi amma sai ce liman yakfur birrahman ga wanda suke kangare wa mai rahama dan a nuna mana cewa Allah tunda ya sifantu da arrahman kangaran mai kangara tutsun mai tutsu taurin kan mai taurin kai ba zai sa Allah ya hana shi abinci da abin sha da lafiya da abubuwan rayuwa ba saboda Allah shine arrahman wannan rahmaniya ta ga mai kowa da kowa shi yasa kullun fadi tashin rayuwa da yanayin mutane bai fassara maka makomansu ta gobe alkiyama manzo alaihi salatu wassalam yana cewa rubba ash'atha aghbara madfu'un 'ala al-abwab law aqsama 'ala Allah la abarahu zaka iya ganin wani mutum mai kura mai gizo idan an zo za a shiga wani wuri na alfarma ana ingije shi ana ture shi ana nesanta shi a ce kai malam ba abinci ake ci ba mana shi da an gan shi wuri abinci ya kawo shi to irin wa'annan akwai su amma da zai yi rantsuwa ya ci ma Allah alwashi to Allah ba zai kunyata shi ba yanzu akwai wanda da zai daga hannu ya ce wallahi tallahi ba za ku fita daga masallacin nan ba sai ruwan sama ya goce to wallahi Allah ba zai kunyata shi ba sai ruwan ya goce kuma kila ka gaishe cewa rigarsa da dinkin hannu takalminsa wari da wari hularsa da annakiya amma ba anan abin yake ba ba su Allah yake kalla ba Allah baya kallon jikinku baya kallon wani yanayi naku zukatanku da ayyukanku Allah yake kalla to saboda haka shine Allah yake kwantar wa musulmi musamman masu karancin abin hannu hankali yake ta in ba dan kada mutane su zama abu daya ba to duk wanda ya kafirce mu Allah ya kangare mu Allah to wannan kangarar ma sai a bashi wani tukuici a buɗa masa duniya ta ko'ina duk abin da yake so ya samu maya maya sama ma da abin da yake so ma'ana sama da abin da yake sa zuciya Allah da sai ya sanya musu irin wannan tagomashi sai ya sanya libuyutihim wannan da aka ce liman yakuru kuma aka ce libuyutihim wannan li ta biyu badal ishtimal ne ma'ana wannan libyutin badal ne na liman din ma'ana za a saka a gidajen su suqufan min fiddatin a sanya musu rufi na azurfa kai fa ka san tsadar azurfa ina dan zobe ne zaka gani na azurfa a ce wannan zoben 1000 zaka saya ko a ce 2000 kuma ka ga shi dan kankane to ba ma a sa musu zoguna ko agoguna na azurfa ba rufin gidansu ma ya zamo da azurfa Allah zai musu kuma ko sun kai mutum miliyan nawa ko sun kai mutanen kasashe nawa suna kafircewa to tukuitin da Allah zai musu kenan tun a rayuwar duniya saboda nan za su ci su gama su sheke su kashe ƙwariyar su tafi Allah yake tada sai ya sanya musu suqufan min fiddatin wa ma'arija sannan Allah ya sanya musu matattakala abinda za su dunga takawa shi ma na azurfa duk abinda za su dora kafar su babulo bane ba kasa bace ba marmara ba baki karfe ba azurfa za su dinga takawa alaiha yadhharun akai za su dinga takawa har su kai inda za su kai Allah zai musu ainihin wannan tagomashi wani buyutihim abwaban kuma Allah subhanahu wataala sai ya sanya ma gidajensu waɗansu irin ƙofofi na musamman shi yasa aka kawo abin da sigan na kira ƙofar gidansu ma ta saba da ƙofar kowane gida ba ga magarin ƙofa ba ce kaga yanzu akwai ƙofa da zaka iya samu ta gida ta miliyan ɗaya ƙofa ce wadda zaka buɗe ka shiga to wuce nan wanda za a ba su ɗin ba za ka iya lissafa kuɗin ƙofofin ba tun da ni na san irin wannan ƙofar da za a zo a ce ta miliyan ɗaya wala Allah da da azurfa za a yi ta to sai maganar miliyoyi to Allah sai ke cewa gidajensu suna da waɗansu ƙofofi na musamman wanda kila sun wuce labari sai dai ka gani da idonka wasururan kuma Allah ya ba su waɗansu irin gadaje na ji da faɗa yanzu yadda rayuwa ta kai akwai gadaje da zaka ga wai duk wani abin da kake so ma akwai a cikin gadon gado ne akwai fridge a jikinsa yadda in ka jiki ba sai ka sauka ba kawai sai dai ka miƙa hannu gida ne ga telefon kila ma in bawali ya kama ka akwai inda zaka yi a wuri mana ba sai ka sauka ba in ka so ya dan daga ya dan daga in ka so ya dan yi kasa ya dan yi kasa takadoli ne ana da wannan to Allah ya ta waɗansu irin gadaje alaiha yattaki'un wanda suke kishingida irin ta kasaita da nuna isa akai domin galibi kishingida kwanciya ce ta mai hali ta wanda ya isa kai ta naka sai dai a sarbe ka a rigingine ko ka kifa cikin ka kasa ba kan take nan to amma da kaga mutum a kishingida yana dan kada kafa to gari yayi kyau ko bai zanzan to saboda haka suna kashin gidai akan wannan wa zukhrufa wasuka ce ana nufin anan wa zahab da kuma zinarori a gidan zinari ne akan zinari ta yadda ba ma sai an kunna fitila ba hasken sa ya isa wasuka ce a wannan zukhrufan din ana nufin duk wani abu na alatu wanda ido yake so ya gani ko kunne yake so ya ji to ba za a rige masa komai ba Allah sai ya ce wa in kullu zalika lama mata'ul hayati dunya nan akwai kira'a guda biyu wa in kullu zalika lama mata'ul hayati dunya shine kira'an hamza da malam asim malamin hafsu da kuma hisham rawin ibn amir a ɗayan fuskokin sa guda biyu da kuma abu ja'far a cikin qurra'ul ashara to sun karanta lamma mata'ul hayati dunya idan mun dauki qira'ar su sai mu ce wa in kullu zalika wannan in din ta zamo nafiya lamma kuma sai ta zamo ma'ana illa a bisa qira'ar su kenan wa ma kullu zalika illa mata'ul hayati dunya wannan a bisa ira'in wa'annan malamai da na ambata hamza da asim da riwaya ɗayan fuskan hisham da abu ja'far jumhurin malamai nafi'u da ibn kathir da kuma hisham abin ibn zakwan rawi ibn amir da kuma ainihin kisa'i sun karanta da ma abu amr sun karanta lama mata'ul hayati dunya to idan muka ce lama mata'u sai ya zama wannan indin mukhafa min thaqila kenan sai ya zama takdirin ayat wa inna zalika lamata'ul hayati dunya kenan ma din sila ce ko ba ita ba anan za ta cika kaman in kullu nafsin lama alaiha ko lamma alaiha shi ma in kace in kullu nafsin lama alaiha to sai ya zama inna kullu nafsin la alaiha hafiz kowace mai rai akwai mai tsaro da kula a kanta in ka ce in kullu nafsin lamma alaiha kenan ma kullu nafsin illa alaiha hafiz babu wata mai rai face sai akwai mai kula da ita wannan shine bambanci tsakanin wannan ira'o'i guda biyu. To shine yake cewa wa in kullu zalika, wato wannan gabaki ɗaya bai kasance ba abinda aka zana a irin wannan gidaje da irin wannan rufi, irin waɗannan gadaje, irin waɗannan ƙofofi, duk gabaki ɗayansu ba su kasance ba face rayuwa ce, sai aka ce mata'ul hayatid duniya. Wato ku duba lagar Al-Qur'ani, duk inda abin duniya yake sai aka ambace shi almata. Menene almata? Abinda matafiyi zai ɗora a kan raƙumi ko jaki ya tafiyarsa shi ne mata. Ma'ana matsayin duniya a wajen Allah bai wuce abinda matafiyi zai yi guzurin tafiya da shi ba, bai kai abinda za a ce har ma an bar wani abu a gida ba. To shi yasa Allah ke cewa wa in kullu zalika lama mata'ul hayatid dunya, tabbas wannan abun da aka ambata dan jin daɗi ne na rayuwa ta kusa. Wal akhiratu inda rabbika, amma lahira a wajen Ubangijinka, lil muttaqin, tana a wajen masu jin tsoron Allah. To wannan aya ta nuna mana cewa in ba dan kada mutane duk su kafirce ba, to da duk wanda ya kafirce tagomashin da Allah zai masa kenan, haka ne? To kila wani ya tambaya yace to me yasa kuma duk ba a wadata musulman gabaki ɗaya ba, su kuma in ya so arna su dinga shiga addinin musulunci, ba haka bane? To nan ma matsala za a samu. Matsalar ita ce za a dinga shiga addinin ba dan Allah ba, kuma wannan shine addinin munafikai. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala har fa ila sabahu khairu litma an nabi wa ila sabatu fitnatun inqalaba ala wajhi. Daga cikin mutane akwai wanda yake bauta ma Allah akan katanga, idan alkhairi ya same shi ya samu abubuwa sai ya nutse ya ce kai addinin musulunci yayi, ai shi yasa muke bin Allah. To amma idan wani abu ya same shi wanda kuma haka yake so ba, to sai ya sa giyar baya-baya, sai ce da ma ban daɗe a ciki ba, me yayi zafi, sai a neme shi a rasa. To anan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hikimarsa sai ya sanya da mumini da kishiyarsa za su iya shan wahala a rayuwa, za su iya shan daɗi a rayuwa. Da a ce Allah ya sa duk wanda ya yi imani mawadaci ne, to za ka samu miliyoyin masu addinin ba na gaske ba. Shi yasa Allah yake cewa manzo alaihi salam wa tilka layyamun dawiluha bainan nas, wayannan rayuwa ta duniya yau gare ka ne gobe ga dan uwanka. Mumini ya samu wata ran wata ran ya rasa, kafiri ya samu wata rana ya rasa. Shi yasa wani hadisi yake cewa ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir, ita duniyan nan kurkukun mumini ne, aljanna kafiri. Kai kuma za ka ga mumini da motoci da gidaje ka ce to wannan kuma an ce kurkuku, ina kurkuku? Ibn Hajar mai Fathul Bari rahimahullah ta'ala, kun san babban alkali ne a Misr kuma shi ne mai shugaban alkalai. To wata rana zai tafi ofishinsa domin gudanar da shari'a kamar yadda aka ambata a cikin tarjamarsa. To in ya fito yakan hau irin abin da ake kira keken dawaki, kun san irin ƙasashen Turai da inda aka kasaita za ga sarauniya a kan wani ɗan abu da dawakai suke ja, wani ɗan abin zama haka. To wani lokaci a iya saka sha abin nan dawakai su ja ko alfadarai. To Ibn Hajar ya fito zai tafi ofis, yana cikin tafiya a cikin ƙasaita da kurjini, sai wani bayahude mai sana'ar sai da mai dukun-dukun da shi, sai ya ce Allah ga fita malam da kasa ya dakata, ya ce annabinku yake cewa wai duniya kurkukun mumini ne kuma aljanna kafiri, kalli matsayina da matsayinka. Za fasa mana hadisin kan yanzu ga ka akan wannan abu na alfarma ga ƙasaita mutane suna rafa ma baya, ni kuma ga ni dukun-dukun. sai ce hadisin haka yake yace ni a bisa abinda nake sa ran Allah zai bani a lahira da aljanna yanzu kamar a kurkuku nake kai kuma in ka mutu a wannan halin yanzu kamar cikin aljanna kake akan abin da zaka fuskanta a lahira nan take ce ashhadu an la ilaha illallah nan take shiga addinin musulunci to shi wannan hadisin musulman suna cewa ma'anarsa ta biyu ita duniya kurkukun mu'mini ne me ake nufi da kurkuku shi dan kurkuku bai da wato ainihin zabin kan sai abin da aka ce dan kurkuku ba shi zai zabi kayan da zai sa ba sai dai a zaba masa ba shi zai zabi lokacin fita ba sai an zaba masa to haka mu'mini yake mu'mini bai sai wani abu na radin kansa ba sai Allah ya ce yi kaza sai manzo alaihi salam ya ce yi kaza shi kuma kafiri a duniya yanda Allah yake cewa lahum fiha ma yasha'un aljanna duk abinda mu'mini suke so suna da shi to shi ma kafiri a duniya duk yadda ya ga dama bai da shinge bai da wani shamaki kawai duk abinda ta kada masa haka zai yi to shine ma'anar ainihin wannan hadisi an nuna mun lokaci dole sai dai mu tsaya karasha bayanan wannan ayoyi insha Allah ta'ala sai idan Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya akwai dan uwa malam Muhammad Salih Korau za ku ga ba a ganshi ba kusan tun daga fara tafsiri ku kun san galibi idan girma ya karu sai kuma nauyi ya karu ranar alhamis da ta wuce fadar mai martaba sarkin dutse ta rada shi a matsayin jakadan malam kuma kun san da ma babban jakada ne na addini to wannan nauyin da ya karu kuma sai aiki ya karu sai ya zama bai samu kulluwa a wannan yan kwanakin ba wanda muna sa ran kila ko nan gaba dan lego ko dan mu kaisa a dai wannan ranar ta alhamis nan da aka fara azumi akwai shagari dan gidan marigayi sarkin gabar Allah ji kansa da gafara da rahama wanda shi ma fada mai martaba ta rada shi a matsayin wakilin gabas to dai muna musu fatan alkhairi da addu'ar alkhairi Allah ya rika wannan matsayi da ya ba su kuma ya ba su ikon sauke nauyi Allah ya yi wa mai martaba sarki kyakkyawan sakamako Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah subhanahu wataala ka ba marasa lafiya musulmi lafiya da gida da asibiti masu lafiya Allah ya kara mana lafiya ya ni'imta mu da da'a da lafiyar da ya ba mu wannan azumi Allah da ka kawo mu Allah ka ba mu ikon riban ta damar muke a ciki ta fuskan yin sa daidai da kuma karanta alqur'ani da taimakon mabukata da kuma sallolin nafilu da kuma kame bakuna daga abin da bai dace ba muna fata Allah ya mana gumin da katari ya sa muna daga cikin wanda suke samun jin kan Allah da rahamar sa da kuma intawa daga huta a cikin wannan wata mai albarka Allah ya kara mana arziki mai amfani ya ba mu lafiya da zama lafiya ya baki kyawun karshe ya baiwa shugabannin mu jagoranci na kwarai tun daga mataki na sama har na ƙasa Allah ya riko da Allah ya shugabannin mu ya azurta su da mashawarta na kwarai inda suka yi daidai Allah ya ba su ikon turawa inda suka kuskure Allah ya ba su ikon gyarawa Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka shirya mana matasan mu mazan su da matan su Allah ka hore musu abin yi Allah ka hore wa matasan mu abin yi Allah ka ba su ilimi mai amfani Allah ka saita tunaninsu da hankulansu akan daidai ya Allah ka ba musulmi marasa abin yi wanda suke da abin yi Allah ka rika ka sanya musu albarka Allah ka nuna mana gaskiya sai ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata ne ka ba mu ikon nisantar sa Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka yi mana kowace irin damuwa Allah ka fi mu sanin bukatoci mu na alkhairi Allah ka biya mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين